daga nan birnin Washington DC sashin House na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16 masu rarran mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma download sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu rarran mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Alhamis 3 ga watan Mayu shekara ta 2018 ni ne Sarki Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
Wasu manyan wakilan cinikayya na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing kan tsare-tsaren harkokin tattalin arzikin kasar China da nufin shiga rikicin cinikayya Yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da rahotanni ke nuna cewa suna ƙara fuskantar barazana. Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa dala 130,000 kuɗin da aka biya tauraruwar Airfim ɗin batsa domin hana ta fallasa mu'amalar da take zargin ta yi da Trump a shekarar 2006.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yau ranar 3 ga watan Mayu kuma rana ce da ake bikin 'yancin 'yan jarida ta duniya baki ɗaya.
Wajibi ne ga shugabanni na kasashe na duniya gabaki daya su san muhimmancin jarida san kuma ita ce kuma ci gaban al'umma kuma ita ce kuma ci gaban duk kasashe na duniya gabaki daya
Amurka za ta taimaka wa Najeriya wajen sake farfado da kamfanin jiragen kasar ko me yasa wato ko me ya kashe kamfanin jiragen Najeriya ma tun farko
wato na farko rashin kishi na biyu kasancewar shi yana hannun gwamnati 100% na uku kuma wato rashin kwararru
to sai biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis Jummai Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su raro kuke turo mana ta hanyar email amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka Wasu manyan wakilan ciniki na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing yayin da Washington take kokarin shawo kan damuwar da ake da ita dangane da tsare-tsaren tattalin arzikin kasar China Waɗansu suna ganin taron a matsayin wani matakin da ka iya haifar da abu mai kyau yayin da bangarori biyu ke kokarin kaucewa barkewar rashin jituwa tsakanin harkokin cinikayya Masu sharhi kan lamuran sun ce ba lalle ne su warware bambance-bambance da ke tsakanin su a wannan zaman tattaunawar ba amma za a iya na'am da shawarar ci gaba da ganawa Shugaban Amurka Donald Trump a shafin sa na Twitter ya ce jami'an na kokarin tattaunawa akan samun daidaito a bangaren kasuwanci Raymond Young babban ma'aikaci a fannin tattalin arziki wa China a bankin Australia da New Zealand ya ce idan bangarorin biyu za su yarda su ci gaba da tattaunawa zai zama babban ci gaba bambance-bambance kan tsare-tsaren harkokin cinikayya da samun shiga kasuwanni sun kasance batutuwa da suke tsonewa Amurka ido da wasu masu saka hannun jari daga kasar waje a China a cikin makonnin nan muhawara ta ƙara zafafa biyo bayan barazanar da Trump ya yi na sanya wa kayayyakin China tare da dala biliyan 50 domin ladabtar da Beijing kan abin da gwamnati ta kira rashin adalci tsare-tsarenta na kokarin na harkokin cinikayya da tilasta satar fasahu da 'yancin mallakar fasaha da kuma rangwamen da kasar ke badawa akan ayyukan bunƙasa fasaha Beijing dai ta musanta zargin da Washington ke yi kuma ta dage cewa tana ƙara bude kasuwanninta kwanan nan ta yi alƙawarin za ta cire tarar kashi 25 kan motocin da ake shigowa da su daga kasashen waje albeit a shekarar 2022 Yayin da duniya ke bikin ranar 'yancin 'yan jarida, yau 'yan jaridu a fadin duniya na fuskantar barazanar kuntatawa game da wasu kuma har wasu ma ana kai su a kashe su saboda aikin su kawai. Yayin da jerin kasashen da suka yi takunkumi bai sauya ba sabon barazana kan yan jaridu na ƙara fitowa daga abokan tarayyar su. Kungiyoyin kare yancin su sun ce yancin yan jarida na ƙara shiga hadari a makon a maimakon ingantuwa. Wani rahoto da aka fitar na shekara da kungiyar yan jarida ta Reporters Without Borders ta wallafa na nuna cewa cin zarafin yan jarida da ake yi na ci gaba da karuwa ba kawai a kasashen da ake mulkin mallaka ba. Amurka ta fada koma matsayi na 45 a jerin kungiyar RSF ta kira Donald Trump mai yawan son cin zalin yan jarida wanda ya sha kiran yan jarida makiyan al'umma. Kungiyar ta ce kamin yan jarida ya karu a shekarar ta da ta gabata. Muna ganin alakar cin zarafin ta baka kan yan jarida daga shugaba da cin zarafi a fili a nan, amma muna ganin tsarin da hakan ke da shi a fadin duniya kan batutuwan da suka shafi yancin yan jarida. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa dala 130,000 kuɗin da aka biya tauraruwar FM ɗin batsa domin hana ta fallasa ma'amalar da take zargin tayi da Trump a shekarar 2006. Kwanan nan Giuliani ya shiga cikin tawagar lauyoyin Trump, ya gaya wa kafar television ɗin Fox News a daren jiya Laraba cewa Trump ba shi da cikakken bayani akan batun a sanina, sai dai yana da masaniya game da tushiyar. Trump ya musanta sadawa da Stormy Daniels kuma a watan da ya gabata da manema labarai suka tambaye shi ko ya san zancen biyan ta kuɗin tushiyar da aka biya ta, sai ya ce a'a. Daniels ta shigar da ƙara a kotun kan Trump da lauyansa Cohen dangane da batun biyan ta da aka yi. Lauyanta Michael Avenatti ya ce bayan bayanan Giuliani ya kamata hankalin Amurkawa ya tashi. Avenatti ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mun yi harsashe a watannin baya cewa za a tabbatar da cewa an yi wa Amurkawa ƙarya kan batun kuɗin da aka biya dala 130,000 da abin da Mr. Trump ya sani da kuma abin da ya yi kan wannan lamari.
Hafsar Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, ranar 3 ga watan Mayu kowace shekara rana ce da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar yan jarida. A wannan rana ne ake bita tare da bayyana ci gaba ko kuma koma bayan da yancin yan jarida ke da shi a duniya. Ga rahoton Babangida Jibran daga Lagos.
A sakonsa na bana domin bikin wannan rana na yancin yan jaridu, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga gwamnatoci da su ƙara aimi na samar da yancin yan jaridu da kuma kare yan jaridan. Abin da ya ce shi ne zai tabbatar da samar da kariya da kuma tabbatar da gaskiya a tsakanin al'umma. Taken bikin na bana dai shi ne sa ido ga mahukunta yan jaridu ɓangaren shari'a domin tabbatar da doka da oda. Kwanan nan ma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana rashin jin dadinsa game da wasu rahotanni da yan jaridun ke bayarwa, wanda a cewar shugaban kasar ba sa bada rahotanni na cikakken ayyukan gwamnati, sai dai rahotanni da ke nuna suka ga gwamnatin a ziyarar da ya kai Amurka. To koya masu fafutukar kare yancin bil'adama ke ganin yancin yan jaridun a Najeriya? Tambayar kenan da naiwa Comrade Musa Jika, ɗaya daga cikin mambobin kungiyar Amnesty International a Najeriya.
Mu a nan gun muna kallon wannan magana da shi shugaban kasar yayi ta a ƙasar Amerika na cewa yan jaridu ba sa faɗan ci gaban gwamnatinsa sai dai faɗuwanta ko kuma inda suke ganin illanta. Mu muna ganin gyara kayanka ba sauke mu raba bane. To saboda haka wajibi ne ga shugabanni na kasashe na duniya gabaki daya su san muhimmancin jarida, su san kuma ita ce kuma ci gaban al'umma, kuma ita ce kuma ci gaban duk kasashe na duniya gabaki daya. Yanzu kaga in ka zo kaman kasashen mu nan na Afirka, kaga handan Najeriya duka babu inda ba a cin mutuncin dan jarida. A wulakanta shi, a kama shi, a tsare shi, a cin mutuncin sa. Ai wannan saboda ya fadi wani abu wanda bai ma gwamnati dadi ba.
To ko ya aikin yan jaridu yake a garkashin tsari irin na demokradiya? Tambaya kenan da naiwa Professor Raf Akinfoloyi, babban malami a sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Lagos.
Absolutely undemocratic, absolutely unprofessional for any country to want to gang the press.
Yace ko shakka babu ya saba wa tsari irin na demokradiya, kuma ya saba aiki irin na jarida ga duk wata gwamnati a duniya ta dauki matakai na takurawa yan jarida. Saboda haka ina ganin ya kamata yan siyasa su gane cewa shi dan jarida mai gani ne ya fadi.
So it is important for the politicians to understand.
To ko be yan jaridan da kuma al'umma gari za su ce game da aikin yan jaridun a Najeriya? Ka dai abinda wasu ke cewa.
A gaskiya yan jaridu na huskantar matsaloli. Wato zaka ga dan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu, misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati, kana neman bayani sai kaga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin, saboda ana ganin cewa kaman ko ka zo neman wani sirri ne zaka faɗa ma mutane, ko kuma wa'annan da kake neman wannan bayani daga wajen su kila akwai wani dan amundahana da ake a dan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiyan al'amari.
Dan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne, saboda shine mai yada manufofin gwamnati. Shi dan jarida dai dan Najeriya ne, saboda haka dan jarida ya zo ya kara mana abun magana mu faɗi. Allah ya taimake su a dukkan ayyukan su, muna nan muna musu addu'a. Allah ya taimake yan jaridar Najeriya da na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma gaba ɗaya.
To sai dai kuma duk da wancan hannunka mai sanda da shugaban kasa Muhammadu Buhari yawa yan jaridar Najeriya da bada rahotannin gwamnati a waje ɗaya a sakon sa na bikin ranar yancin yan jaridu na duniya na yau, shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga yan jaridun da su kasance masu aiki tukuru, kuma gwamnatin sa a shirye take ta ba su haɗin kai wajen ganin an gudanar da harkokin yau da kullum bisa gaskiya da kuma rukun amana. Baban ya ci furin murya Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida Jibrin. A lokacin ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Washington a makon nan, tawagarsa ta gana da kusoshin babban kamfanin kera jiragen sama na Boeing na Amurka kan batun sake farfado da kamfanin sufurin jiragen sama na kasa na Najeriya. Akan haka ne Aliyu Mustapha Sokoto ya tambayi ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika inda aka kwana.
To alhamdulillah, shi wannan babban kamfani mai kera jirage samfurin Boeing wanda dama kamfanin Amurka ne, mun zo mun zama da shi kuma mun tattauna da su, kuma alhamdulillah mun samu haɗin kansu da goyon baya na cewa wannan kuduri na shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari da zai dawo da ko kuma ya kirkira ko kuma ya kafa wani sabon kamfanin sufurin jiragen sama na kasa yafi ma wancan wanda aka yi na Nigeria Airways ya tabbata. To wannan kuduri nashi zai tabbata insha Allah, saboda shi wannan kamfani na Boeing sun dawo alwashin cewa har dai idan muna da bukata wacce kuma muna da, kuma mun kakkade wato takaddunmu, mun gyara sun musu kuskure ma dukkan abin da ya kamata, don Allah za su ba mu haɗin kai, za su ba mu jirage wanda za mu wannan kamfani da shi.
Wato na haɗin gwiwa ne kenan da Amurkawa.
Wato shi wannan kamfanin yana da sabani da irin wancan, kuma yana da sabani da yadda jama'a suke zaton shi. Wato shi wannan kamfanin masu hannu da shuni su za su yi gaba a wurin shi, ita kuma gwamnati ta ba tallafi. Ita gwamnati za ta ba tallafi ne su kuma masu hannu da shuni, wato da kamfanonin kasashen waje ba Amurka ne ba, amma da kamfanonin kasashen waje da dama wanda su shigo da na cikin gida da masu hannu da shuni za su haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi shi. Amma abin muhimmin shine yanzu misali in ka ci kana son ka sai jirgi daga hannun Boeing, sai ka yi jira na kaman shekara 4 zuwa 5 ka kera maka shi, saboda duk wanda suke kera an riga an saya sayarwa suke. To amma saboda martaba ta shugaban kasan Najeriya Muhammadu Buhari da kuma muhimmancin ita wannan ziyara, sun aminta akan cewa idan dai ana da bukatar jiragen saman ana iya ba musu da wuri-wuri.
Kun tsari da lokacin da za a fara sabon kamfanin zai farfado ya fara aiki?
To ba da ita mun tsaya da kai tsaye sai dai mun aminta a cewa daga nan zuwa watan July mai zuwa wannan din na kwana-kwanan nan za mu shaida wa duniya a yana a kwana akan landa za a kafa jirgin, amma ina tabbatar maka in Allah da wannan kanin nan kanin a ce an shiga ringimin zabe in Allah da an kafa wannan abu.
Me kuka gano ya kashe wancan kamfanin na da?
Wato na farko rashin kishi, na biyu kasancewar shi yana hannun wata 100%, na uku kuma wato rashin matsama wato ƙwararru wanda suka iya management, wato suka iya sarrafa dukiya.
To madalla tattaunawar Aliyu Mustafa Sokoto da ministan Sufurin Najeriya, wato jiragen saman Najeriya kenan. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A koda yaushe fata ne da buri na jama'a na ganin cewa an samu zaman lafiya. A saboda haka za mu maimaita shirin da muka taɓa yi da ministan tsaron Najeriya, General Mansur Dan Ali mai ritaya. A saboda haka ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni sunana Yusuf Gulbe daga Askira.
To Malam Yusuf,
tambaya na shine. Hello?
Eh, yana jinka minista yana jinka ya tambayar ka.
Yawa tambaya na akan shine yaya za a yi da a karshe biri wannan yakin da ake da ƴan Boko Haram zai zama karshe.
To yana jinka.
To yawa, to kuma yaya in yakin nan ya zo ya kare, yaya za a yi da civilian JPS da ƴan banga waɗanda yanzu kamar sun san dabarun yaki suna da makamai a karshe, yaya za a yi da su, shine tambaya na.
To ka gama tambayar ka?
Eh, na gama tambayar na.
Minista gare ka, ka ji tambayar Malam Yusuf.
Alhamdulillah, kamar kwanan baya da muka dan yi abin nan musabaka cewa su dai su civilian jefiya ba su da makamai. Yawwa, su farko abin nan ɗin kenan ya san da wannan. Shi abu dama ko yaushe in ka yi amfani da mutum ba za a ce haka kawai ka jefar da shi ba. In ana iya tunawa ɗan shekarun baya da amin kwanan baya da suka wuce, mun ce cikinsu za mu tantance waɗanda mun san cewa suna da ilimi kuma suna da hazaƙa ko kuma da sanayya wadda ta isa a sa su a soja. An zazzaɓi some of them, kullum ana yi ba wai an gama abin nan da su.
Wato sannan kan haka dai ana ɗaukansa ana sa su cikin
yawa shi kamar da nake, tunda ba dukansu kowa bane zai iya qualify. Wani zai san hanyar ta abin nan, tunda hanyoyi ne da kuma ilimi wadda amma ba su yi karatu ba. To kin ga ba za a aikin soja, amma dai maka da wurin aiki kuma state jiha ma suna yi, suna ɗauka su gwargwado kamar yadda ya kamata. So bayan an gama ba wai za a jefar da su bane a ce ai amfani use and dump, a'a mun gama za a duba kuma za a tantance waɗansu waɗanda ya kamata a sa police, a sa wani ya kamata a sa soja, a sa waɗanda kuma ya kamata civil ayyuka kamar civil defense da sauransu, duk za a yi gwargwado insha Allah.
To Allah ya sa a dace. Yanzu kuma bari mu karbi tambaya daga Damaturu jihar Yobe.
Assalamu alaikum, sunana Sani Bakuru Sabon Keji daga Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya, kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Yobe.
To
na farko dai ina so zan yi tambaya guda uku.
To
tambaya na farko shine, gwamnatin Najeriya da kanta ta fito ta bayyana cewa an je ƙarshe na tingar ƴan Boko Haram wanda ake kira Camp Zero. To daga baya kuma sai muka sake jin cewa shi wannan babban ɗan ta'adda na Boko Haram wanda ake kira shi Abubakar Shekau ya sake fitowa ya ƙaryata wannan magana da ita gwamnatin Najeriya ta yi. Shin wannan ya nuna cewa akwai baya da kura ne, ko kuma dai akwai wani babban kokari da su jami'an tsaronmu na Najeriya za su sake ɗauka dangane da wannan fitowa da shi lida na ƙungiyar Boko Haram ya fito ya yi? Sannan abu na biyu, jami'an tsaro mutum wani irin zage damtse suke didda ma al'umma ta farin kaya suna bada nasu gudunmuwan ganin cewa an shiga wannan daji an tarwata wannan yan ta'adda na Boko Haram kuma suna shigowa cikin al'umma suna sake tada bamabamai kamar yadda ya faru ba da juma wannan bawa a garin Maiduguri a post office so shi ma wannan wani irin shiri ne su kuma jami'an tsaro za su sake yi saboda abin muna ganin cewa sai an sake canja salo sannan tambaya ta uku a nan shine muna ganin cewa sakamakon zaman lafiya da aka samu wasu wa'anda suka bar garuruwan su a jihar Borno da kuma Adamawa idan suka koma wani irin gudunmuwa jami'an tsaro za su ba wa wa'annan al'umma na wannan yankunan ganin cewa iyakokin su din akwai dajijjika wanda in ka ada za su iya buya su shigo su far musu a wannan ita ce tambaya ta ta uku
Malam Sale to dukkan tambayoyin nan guda uku da kai mutanen askira sun yi kuma minista ya ba su ansa ba mutun na gaba da Allah
Assalamu alaikum
wa alaikum salam
ni ne Ismail Muhammad shugaban masu kifi na jihar Yobe
to
ina godiya haka minista da yake sauraron wannan ra'ayi kuma ni ina tambaya a mai gidan minista na zai tabbata da jin Najeriya sun yi kokari mutane kuma sun jinjina musu gwamnatin Najeriya tana kokari amma shi wannan farfaganda da ake mu mun sani cewa wannan ya fito yau ya bayani gobe ya fito ya bayani mun sani ƙarya ne to amma muna so ina ne a yin gaskiya zan bari
to ka gama tambayar ka
Na
kuma da na kuma da ji?
Eh na ji.
To akwai abin da zaka ga mu wannan.
Kara masa bayani kamar shi ma wannan ai ka cikin san shi ma mun ansa wannan.
To an ansa din shine ai nake cewa ga kuma ya ma ba kan shi ansa yace duk sun san wai propaganda ne.
To shikenan magana kenan kin ga ba ansa akwai.
To mutum na gaba bismillah.
Sunana Ibrahim Babale daga Damato.
To
ina so in yi wa minista tambaya ko dai shugabannin direbobi ne da yake cikin garin Damaturu kuma ake mana an bude hanya daga Damaturu zuwa Biyu to amma daga Damaturu idan ka wuce Buniyadi zuwa Damaturu sojoji tun daga nesa ba tsoho ba yaro za a ce a tuɓe riga to wannan tuɓe rigan sakamakon wannan tuɓe rigan shi yasa direbobi ba ta duk son bin wannan hanyar hiri su zaga ta wanda kuma an ce zaman lafiya ya kankama ya kamata mu jama'a su ga canji tunda an ce zaman lafiya ya kankama akan wannan hanya ba mace ba riga za a yi tafiya kuma kilomita daya da kafa kuma a ce mace ta cire hijabin ta cire waye duka ta yi tafiya sama da kilomita daya ga yaro ga waye haka akan hanya
to
kuma kwakwarin kula da shi muna ba da goyon baya 100% akan wannan wurin
ina so mai girma minista ya bada ansa to bari in baka da
minista minista gare ka kamar dai da koyaushe muke bayani akan an tsaron da ake dauka na ce an tarwatsa su mutane sun wawwatsu aka ce na ce musu koyaushe su samu su kamar hakimai da dagantai su san cewa waɗanda suke shigo su akan hanya kuma kamar yadda yake faɗa cewa waɗannan matakai ne ake son a gani shin cikin mutanen da suke wucewa a wuri wani irin yanayi suke a ciki ko me suke dauke da shi tunda an bude hanyoyi yanzu nan da 'yan kwana biyu waɗannan abubuwan za su rage in ya bai manta ba ai da koda cikin garuruwa mutane ana sa su sauka masu suka kamin su bi su za su wuce amma yanzu saboda abubuwan sun yi sauki sai aka cire nan hanyoyi na waɗanda ba a zaton cewa akwai wani tsaro ko kuma wani abin na rashin tsaro a cikin wannan wuraren so abinda nake masu zan ba da shawara kai cewa a bi abinda jami'an tsaro suke yi ba wai ana yi don ɗaya tsangwama mu jama'a ba ne ana yi saboda duk da an tarwatsa su akwai waɗanda har yanzu cikin mu waɗanda kamar yanzu da ya faɗa wani cikin su ya faɗa ya ce duk da an tarwaje su ga sun ana gani yau su fitar sa ba mu yau gobe tun a tasa saboda sun ga sun watse kuma za a yi tantan a wanda yake ɗauka yar shekara goma fa aka samu da bam ta ɗauka abin nan shekarun jiya to kin ga ba abin da za a ce ba ne kawai a daraja kawai a bar komai ya tafi haka ba tare da an bincika ba.
Eh kuma eh kuma ai minista an san cewa yawanci akwai namijin ma da ya sa hijab ya boye bam. To in ba a ce a tube hijab din nan ba ya za ya sani.
To kin gani yana cikin abubuwan da ya sa muke yin waɗannan abubuwan kuma muna ganin cewa mutane su danyi haƙuri kamar yadda na ba da shawara a can. Shekara da shekaru abubuwan nan suna faruwa. Ba za a ce ɗaya rana ba komai ya zo ya zama daidai kamar yadda ya dace. Sai an bi a hankali ana yi ana ragewa a hankali har abubuwa su dawo normal. Sai su dinga su dan ba da haƙuri su danyi haƙuri dan lokaci kaɗan ne za a koma komai ya daidai yadda ya kamata. Nishara kenan kuma abin da zan iya cewa tallafi na kenan kai.
To sai kuma makon gobe cikin yardan Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke mana fatar alheri. A huta lafiya.
To madalla gaida Jummai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu rauke turo mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito daga Haruna Boda in Kaibo a jihar Rajgawa da Babagana Alhaji Mushiya wa Shakal. Baki daya sun ce ya uku ga watan Mayu ce ranar yan jaridu ta duniya. Don haka muna ta VOA da ma'aikatan ku da dukkanin yan jaridu na duniya murnar wannan ranar taku. Shakka babu muna alfahari da ayyukan yan jaridu a duk fadin duniya domin ku ne idanuwan mu a ko ina a fadin wannan duniyar tamu. Allah ya kara muku basira da hazaƙar aiki amin. Sai kuma sako daga Adamu Aliyo Ngulde da Usman Sarki Mu'azu da kuma Muhammadu Azzahidu daga Radio Amfani Difa a jamhuriyar Niger sun ce muna ta ƴan uwa ƴan jaridu dake sassan duniya murna wannan rana ta uku ga watan Mayu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƴan jaridu da fatan kasashen Afrika za su baiwa ƴan jaridu damar faɗin sahihan labarai domin suna madubin al'umma. Sai kuma sakon na ƙarshe ya fito daga Tivis Ibrahim Ishaka Injawe ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Muna yin tir da Allah wadde bisa sabbin harharen da mayakan Boko Haram suka kai a wasu ƙauyukan jihar Adamawa. Da fatan Allah ya ji dan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka raunata kuma Allah ya ba su lafiya amin.
To madalla da wannan kuma ka buga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice.
A takaice Sarfilu, wasu manyan wakilan cinikayya na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing kan tsare-tsaren harkokin tattalin arzikin kasar China da nufin shiga rikicin cinikayya. Yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, yayin da rahotanni ke nuna cewa suna ƙara fuskantar barazana. Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta tabbatar da sace wata ma'aikaciyar jinya da ke ƙungiyar wato a Mogadishu, babban birnin Somalia. Muna cikin damuwa matuƙa kan tsaron abokiyar aikinmu, in ji wata rubutacciyar sanarwa da Daniel O'Malley, mataimakin shugaban ƙungiyar Red Cross a Somalia, ya rubuta. Ya ce mai jinya ce wacce take aiki kullum domin ceto rayuwar mutane da inganta lafiyar 'yan ƙasar Somalia da ke cikin haɗari. Kakakin hukumar tsaron Somalia Abdul Aziz Ali Ibrahim ya shaida wa VOA cewa an sace matar ne a filin ofishin cibiyar agajin ta Red Cross. Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa dala 130,000 kuɗin da aka biya tauraruwar FM ɗin batsa domin hana ta fallasa mu'amalar da take zargi ta yi da Trump a shekarar 2006.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraron mu, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu buɗe muku layi domin ku kira wayarmu ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan rana ta bikin 'yancin 'yan jarida ta duniya. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Titiana gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya.
Sai a dace yau da gobe.
Shirin makasa.